Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 2 ga watan Oktoba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su, da farko ga kanin labarin.
Sakataren harkokin waje na Amurka Mike Pompeo ya amince yana cikin hirar wayar tarho da taisa da jiyan gudanar da bincike wanda zai kai ga tsige shugaban Donald Trump akan mulki. Koriya ta Arewa ta gwada wanda abu da ake ganin makamai masu linzamin kiran ballistic ne na jirgin ruwa. Prime Minister Britania Boris Johnson ya gabatar da abin da ya kira shawarar da ta dace na ficewa daga wanda ficewa Britania daga kungiyar tarayyar Turai.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotu dake sauraron korafe-korafen zabe ta kore karar da ke kalubalantar nasarar da gwamnatin jihar Kano Alhaji Abdullahi Umar Ganduje ya samu a zaben da aka yi a watan Maris din da ya gabata. Bayan haka za ku ji ci gaban tattaunawar da muryar Amurka ta yi da wasu masu fashin baki akan damar da dan kasa a Najeriya yake da ita wajen yin zabe. Muna kuma dauke da rahoton maido da wasu ƴan Najeriya gida da aka yi daga kasar Libya. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adli Ture shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniyar mai karatu Baba Yakubu Makeri. Sakataren harkokin waje na Amurka Mike Pompeo ya amince yana cikin hirar wayar tarho da ta yi sanadiyar da ake kira a gudanar da bincike da zai kai ga tsige shugaban Donald Trump akan mulki. Pompeo ya tabbatar a jiya Talata a wani taron manema labarai a birnin Rome cewa yana cikin hira amma kuma bai wani karin bayani ba akan abubuwan da aka tattauna tsakanin Trump da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Sai dai a makon da ya gabata a wata hira da ya yi da shirin labaran ABC da ake kira This Week, Pompeo ya ki fadar abin da ya sani game da hirar wayan, lamarin da ya sa wani ya kwarmata wani batu mai damuwa cewa Trump yana neman wata kasa ta yi wa zaben shekarar 2020 katsalandan, inda yake neman kasar Ukraine ta gudanar da bincike akan dan mai neman yiwa jam'iyyar Democrat takara Joe Biden. Shi ko shugaban na Amurka Donald Trump ya hakikance cewa bai aikata ba daidai ba. Shugaba Trump dai yana so karkira da ƴan Democrat da ke majalisar wakilai suke yi na gudanar da binciken da zai kai ga tsige shi da cewa juyin mulki suke kokarin yi masa. Koriya ta Arewa ta gwada wani abu da ake ganin makamai masu linzami kiran ballistic na jirgin ruwa, kuma wannan gagarumin yunkuri ne na ci gaba da shirin kira makaman da Pyongyang din ke yi, kuma babbar takala ce da take yi kwanaki kalilan kafin wata tattaunawar nuclear da kasar Amurka. Sojojin Koriya ta Kudu sun ce akwai yiwuwar Koriya ta Arewa ta gwada makamai masu linzami na jirgin ruwa ko kuma wato SLBM a takaice da safe yau Laraba ta cikin teku da ke kusa da birnin Wonsan a cikin lardin Gangwon. Jami'ai a kasar Japan sun faɗa da safiyar yau Laraba cewa gwajin makamai na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi ya faɗo mata a cikin wani keɓaɓɓen yankin ta na harkokin tattalin arziki a wajen tsibirin Shimane Prefecture mai tsaunuka, in ji ministan tsaron Japan Taro Kono.
わが国の排他的経済水域内に落下したものと見られるこのミサイルの発射は、
やけわなんごじんまかまんやぱとあちけんかさるジャパン、kuma wata babban barazana ce ga tsaron kasar wanda aka yi ba tare da shaida mata komai ba. Ya kuma ce wannan yana wato wannan yanki da makamin ya fado wani yanki ne mai muhimmanci, haka zalika yake da hatsari ga jiragen sama da na ruwa, lamarin da wato ya kawo tsananin damuwa duba ga irin kiyayewa da majalisar ɗinkin duniya take kira da ayi kana kuma ya zama rashin mutuntawa ga sharuɗoɗin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya. Prime Minister Britania Boris Johnson ya gabatar da abin da ya kira shawarar da ta dace na ficewar Britania daga kungiyar tarayyar Turai da ta hada da rashin bincike a kan iyakar Ireland. Da yake jawabi a gaban 'yan majalisar dokoki a yau Laraba kafin ya yi wata kira da suka shirya yi da shugaban hukumar zartarwar kungiyar tarayyar Turai Jean-Claude Juncker ta waya. Johnson ya ce gwamnati za ta gabatar da tsari mai inganci da aka shirya zuwa ga kungiyar tarayyar Turai. Johnson ya nanata alƙawarinsa na fitar da Birtaniya a tarayyar Turai zuwa wa'adin ranar 30 ga watan Oktoba. Ya kuma ce yayin da yake hakan ba tare da cimma yarjejeniyar rabuwa ba, wanda ba hakan yake so ba, ɗaya ne a cikin abubuwa da suka shirya yi. Ya ce yana da muhimmanci Birtaniya ta kammala shirinta na ficewa domin ta sake daukar iko akan kudinta da iyakoki da kuma dokokinta. Ya kuma ce sama da shekaru uku da aka gudanar da kuri'an jin ra'ayi na ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai, abinda mutane suke so a yi shine a aiwatar da shirin cikin lumana da hikima da kuma manufa da ta dace wanda kasar za ta ci gaba da harkokinta. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen sanar murya Amurka a birnin Washington DC. Mata a kasar Tunisia sun samu ci gaba a tafiyar siyasar kasar tun cikin shekarar 2011, kuma ana sa ran za su kara samun ci gaba a zaben 'yan majalisar dokoki da za yi a kasar a ranar Lahadi. To sai dai dorawa ko kuma tabbatar da ci gaban siyasar da matan suka samu abu ne mawuyaci. Wannan lamari da wato ba za a manta da Samira Shoshi a wannan kakar siyasa ba, saboda tana fitowa a shirye-shiryen kafafen yada labarai a matsayin mai magana da yawun jam'iyyar Heart of Tunisia, wanda shugabar kasar da aka taba daure shi Nabil Karoui ke mata jagora. Sai dai Shoshi tana takara na kujerar majalisa a zaben 'yan majalisar dokokin da za yi a ranar Lahadi, tana kuma kan gaba a inda jam'iyyarta take a birnin Tunisia. Ta ce wannan wata hanya ce mai nisan gaske, kuma tana mai cewa
il y avait un quota pour les femmes en fait, c'était la demande de tous les.
Ta ce akwai adadi da a baya aka kayyadewa mata a harkokin siyasa kafin juyin hali, amma a koda yaushe sai kaga basu samu damar shiga gurin ba. Ta ce amma yanzu ne batu ne da ake yi na nuna kwarewa, kuma ya kamata kowace mace ta fito ta yi gwagwarmaya a jam'iyyarta saboda ta iya ta samu shugabanci. Daga ƙarshe wakilin Amurka na musamman a tattaunawar Afghanistan Zalmay Khalilzad da masu tattaunawar siyasa na Taliban sun isa makwabciya Pakistan da zumar shiga wato sake shiga tattaunawa domin farfado da tattaunawar zaman lafiya tsakanin Amurka da kungiyar 'yan ta'addan.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kocin sauraron korafin zaben gwamnatin jihar Kano ta kori karar da jam'iyyar PDP da ɗan takararta Abba K. Yusuf suka gabatar a gabanta, suna kalubalantar nasarar gwamna Abdullahi Umar Ganduje da jam'iyyarsa ta APC. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Bayan kwashe kimanin sa'o'i 5 zuwa 6 tana karanto hujjoji da shaidu da bangarorin biyu suka gabatar a gabanta, alƙalin kotun mai shari'a Halima Shamaki ta kori ƙarar da jam'iyyar PDP ta gabatar gabanta tare da ɗan takararta Abba K. Yusuf, suna kalubalantar nasarar da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu a zaben da ya gabata. Kotun ta ce masu gabatar da ƙarar sun gaza gabatar mata da hujjoji gamsassu cewa su ne suka yi nasara a zaben na gwamnan Kano na 2019. Yanzu haka dai al'ummar jihar Kano na bayyana martani da tare da tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan mataki ko kuma hukunci na kotu.
Asala sunana Samari Usman daga unguwar Madagawa. Wannan shari'a gaskiya alhamdulillah babu da mu sai da Allah sai godiya. Shari'a nan ta yi kyau kuma abinda muka sake kuma shi Allah ya tabbatar mana.
Sunana Usman, shari'a gwamnati dai gaskiya ta yi mana kyau. Tunda mun muna farin ciki da ainihin abinda aka sanar yanzu haka. Muna farin ciki sosai sosai. Saboda shi nake ra'ayi, shi ne zaba.
Sunana Rayyan. In gandujin ne alheri
ko
shikenan aje a haka. In goma shi bane. Allah ya canja da gaggawa.
Baka ji dadi ba kamar.
To ya zan yi da abinda Allah ya ce sai an yi. Ai bai da zaka yi. Sun samu ganin na bison abba.
Amma yanzu ka hakura.
To ya zan yi da ifin Allah.
Eh sunana Muhammad. To ni dai ba abinda zan ce sai dai ka wanda ya ce Allah ya zaba mana shugaba na gari dai
Ibrahim Isaac Kamplani. Kasa ban ji dadi abinda ya faru ba kuma haka abu ya ban mamaki a bangaren shari'a abin da ke faruwa a Najeriya.
Barisa Abdullahi Ibrahim Gumel wani lawyer ne mai zaman kansa a nan Kano yayi tsokaci dangane da wannan hukunci na kotun sauraron korafin zabe ta gwamnatin Kano.
Kaɗan daga cikin abin da kotun ta yi magana a kai shine su waɗanda suka shigar da ƙara bangaren PDP ba su iya tabbatar da zargin da suke yi ba na cewa an yi musu magudin zabe ko kuma sun ci zabe a zabe da aka yi na farko. Sun yi korafin cewa zabe da aka yi na biyu ya saba da doka, to amma kotun ta ce bayan sun ce ya saba da doka amma kuma still suka shiga cikin wannan zabe kamar yana nuna cewa sun yarda da zaben da aka yi da hukuncin da INEC ta gabatar akan zabe na farko.
Tunda ita kotun ta yanke wannan hukunci, menene kenan misali mataki na gaba ga bangarorin biyu?
Eh wannan kowa musamman su ga waɗanda aka kori korafin su za su iya ɗaukar ƙara zuwa kotun ɗaukar ƙara. Wa kuma alƙalan wannan kotun ɗaukar ƙara suka yarda da cewa waɗannan abubuwan da suka zaluƙo kurakurai ne ana iya ya soke ko kuma ana iya tabbatar da abin da suke da bukata ko kuma a soke wannan hukuncin da ita kotun ta ƙasa ta yi.
Zaman kotun zaben ya gudana ne ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro inda aka baza jami'ai a bangarori daban-daban na birnin Kano domin tabbatar da doka da oda. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Tumadalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwali. A yayin da 'yan Najeriya ko in ce a yayin da Najeriya ta cika shekaru 59 da samun 'yancin kai, ɗaya daga cikin abubuwan da masu fashin baki suka duba shine damar da ɗan ƙasa yake da ita wajen yin zaɓe. Ga cigaban tattaunawar da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi da wasu masana da suka hada da Mahmud Wakili, wani ɗan siyasa da Sha'aibu Mungadi mai nazari da fashin baki akan al'amuran yau da kullum, da kuma barista mai Nasara Ibrahim Umar, masanin tsarin kundin ƙasa kuma mai shari'a. Ga abin da suka tattauna.
Barista, wannan bayani da aka yi na zancen demokradiyya da 'yanci na zaɓe, a ina ne shin ɗan ƙasa da yake zaɓe ya kamata ya samu 'yanci idan mun kai la'akari da kundin tsarin mulkin da muke amfani da shi?
Da to, idan aka yi la'akari da sashe na 14 sakin sashe na 1, to ɗan ƙasa shine wanda yake shugabanci yana a hannun shi, domin shine gaba ɗaya aka ba shi dama ta amfani da katin ƙuri'a shi ya canza ko kuma ya jaddada shugabancin da yaga ana yi mashi na ɗaya kenan. Sannan na biyu kuma ɗan ƙasa shine wanda yake da dama ta tun farko ya rika bullo ma da tsare-tsaren mai mane ne yake so. To har yanzu a Najeriya ba mu kai wayewa ta yanda yake idan mutum ya zo ya ce ku zabe ni, al'umma za su haɗa kansu su ce ga bukatun da muke da su a waje kaza, muna da bukatun ka zo kai mana alƙawarin in mun zabe ka za ka yi mana. Ka zo ka yi alkawari ka sa hannu ta yanda yake idan ka kasa ko da yake dai akwai shi a rubuce da cewa za a iya jawo ka dawo a matsayin wakilcin da kake ma jama'a, to amma a aikace abu ne mai wuya wannan. Dole dai in kuka zabe shi ya riga ya tafi kuma har kuka kasance ya zo ya amfani da kuɗi, wato idan ya yi amfani da kuɗi din nan ya riga ya gama sai rushin ku. To dalili kenan da a Najeriya abin takeici ita ce kawai ƙasa a duniya. Ranar zaɓe za ka ga mutum ya samu kanshi ganye wai shi abin sai da wani. A zo a siye shi ɗin nan, in an siye shi abin da ba zai yi awa hudu yana a cikin shi ba zai kasa yadda shi ya yi shekara hudu kuma yana tagumi yana da na sani akan irin tsarin shugabancin da ake mashi.
Kenan ya sai da 'yancin
so ya yau wato ya sai da 'yanci shi, saboda sannan jahilcin an san wannan ɗan karas da ake gita mashi kusa da bakin shi a lokacin da aka zo zaɓe. Sannan kuma 'yan Najeriya su sani cewa ba wani wanda zai zo ya iya gyara muku tsari wanda yake a shugabancin kasar nan in ba ku da kanku kuka hada kanku ba to ɗan Najeriya kuma ba su da hadin kai hadin kai kawai da ɗan Najeriya ke da shi shine akwai hadin kai na talauci akwai hadin kai na yunwa akwai hadin kai na rashin tsaro akwai hadin kai na rashin aikin yi sannan akwai hadin kai na komai aka jefa musu su yi ina rididi suna taka kansu
mun gadi muna da hadin kai a wannan kasa ko ba mu da shi
to ai ina ganin waɗanda suka kafa Najeriya ko suka shata ta suka ce wannan bakin daga nan zuwa nan shine Najeriya dama ba su kafa ta domin a samu hadin kai ba kuma ba a taba samu hadin kai Najeriya ba ko da dai tunda aka fara mulki na yancin kai bayan an ba da yancin kai a Najeriya siyasa farko da aka yi an gani cewa kowane bangare na Najeriya ya fito da nashi tashi jama'iyya wanda wannan bangaren kawai ke da ita da haka an ka fara siyasar Najeriya jama'iyyar NPC babu ita a kudu NCNC babu ita a arewa UPN babu ita a arewa babu ita a kudu Yarbawa da tasu Ibo da tasu abin nan saboda haka dama ba a fara da hadin kan ba kuma dama Najeriya ai ba guda bace al'ummar ta ba iri daya bane kowace al'umma tana da nata al'ada suna da inda addinin da yafi karfi a wajen su suna da tasu hanyar rayuwa har da yanayin kasa ma daban-daban to irin wannan da aka tsara dai Turawa suka zo suka ce ita ce Najeriya yana da wahala kace an samu hadin kan da za a zama guda
Madalla a gaida Madina Dauda da tawagarta har yanzu dai a yayin da ƴan Najeriya ke bukukuwan cika shekaru 59 da samun ƴancin kai a jiya talata aka dawo da wasu ƴan kasar gida da suka je kasar Libya bayan da suka makale a wannan kasa da yaki ya daidaita ga wakilin murya Amurka Babangida Jibril da karin bayani
a inda ƴan Najeriya ke ci gaba da gudanar da bukukuwa na bikin samun ƴancin kai na shekaru 59 daga turan Ingilishi a jiya ne dai kuma hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato NEMA ta karbi bakuncin wasu ƴan Najeriya 161 da aka dawo da su daga ƙasar Libya Alhaji Idris Muhammad shine babban jami'in hukumar ta NEMA mai kula da shiyar Lagos kuma ya mun karin haske game da waɗannan ƴan gudun hijira da aka karba ta babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa dake Murtala Muhammad na Lagos
mun dawo da mutane ƴan Najeriya daga Misrata ƙasar Libya su 161 wannan mutane ƴan uwanmu ne ƴan Najeriya wanda suka kaura suka yi tafiya a cikin motoci don su shiga kasashen Afirka ta Arewa a kokarin da suke yi don su shiga kasashen Turai kasancewan akwai matsaloli a kasar Libya saboda ƴan tawaye da suke tada kayar baya wancan kasa mutanen nan sun samu kansu a halin saka mai wuya ba su iya tafiya kasashen Turai ba wanda su ma sun kulle kofofinsu ma ƴan gudun hijira wanda ba su da takardu cikakku haka kuma ba su iya dawowa kasar su nan Najeriya ba saboda haka mun yi aiki da hukumomi daban-daban musamman hukumar zirga-zirga ta duniya wato the International Organization for Migration da kuma hukumar kasashen Turai wato the European Union saboda tabbatar da cewa mun dawo da wannan mutane ƴan Najeriya cikin mutunci a cikin tsaro
ko da yake dai da yawa daga cikin waɗanda aka dawo da su din sun ki su ce ofan ga ƴan jaridu wasu da muka yi kokarin zantawa da su sun bayyana mana dalilin su na zuwa kasar ta Libya da kuma inda aka dawo da su gida
to me yasa ka je Libya
wallahi mu muka je Libya muna tuni da kai ne din muka yi aiki wai da za mu je mu sallaka an kama mu su sun tunda an kama mu an zo an zo mu a prison ba mu san laifin mu ma muna aika waje aiki ne kawai an kama mu an zo ni dai an kama ni waje aiki kawai aikin penta ne nake an zo an sani a cikin prison
kai na kabi ka tafi
hanyar Niger hanyar Sahara ta Niger na bi ni ba fulla kenan ni dan Borno ne ka gane ko
one of my girlfriend that they have a housework so I follow her So they now took us, all of us, to prison.
Ta ce ɗaya daga cikin kawaye na ne ta yi min hanya zuwa kasar ta da biya kuma na bi ta na tafi. Jami'an tsaro suka kama mu suka sa mu a gidan yari sai da na shafe watanni a dore.
I spent almost 2 months in prison.
Matsalar bakin hauri dake tsallakawa daga kasar Libya ko kuma tekun Mediterranean zuwa kasashen Turai na ci gaba da kawo matsala tsakanin kasashen na Turai daban-daban. Baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos.
Alla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu kuma anan na cewa karfe 11:20 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
himma ba ta garago Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Asman na Ma'azu wanda aka fi sani da suna Manuwa na asalin ƙasar Niger mazaunin ƙasar Belgium to ya kaga al'umman Niger wanda ke can Brussels suna da haɗin kai suna aiki a tare domin samun cigaban al'umma kuma taimaka ma ƙasar su ta asali an ce ƙasar Niger
eh wallahi can sai in ce alhamdulillah mutane suna aiki tukuru kuma bayan haka kuma ana tunawa da ƙasa inda muna da kungiyoyi kama biko uku hakan ga waɗanda suke vraiment suna taimaka ma ƙasa ya zamanto kungiyoyi na waɗanda suke kama in wani abu na ƙasa ya faru hakan ga duka ana taruwa a haɗu ai murna kuma in abin in kuma abin kuka na ya faru kuma a haɗu a zo ai jaje in ka tuna tattara 2009 da an kai wata yunwa don ku vraiment kungiyan ina ganin wajen
wace kungiya ce kenan
a lokacin Armidel muke ce mata
ita ce Association de Niger en Belgique
voilà ta Niger en Belgique dan ko jin miliyan na ganin miliyan 14 muka bada muka sai abinci saboda an kace akwai yawa muka ba sai muka sa kuma ababe da dama dai akwai kankana ababe da dama wanda ake na ana tai kuma in an ce wani gari an yi ruwa sun wakana hakan da sun yi banna ai ke dan te muku a ai ko mutane wannan abu ne wanda muka yi ne kowane lokaci in abu ya faru
to mallam Usmana bayan da kwashe shekaru inji 20 ina ce bayan da kwashe shekaru 20 a ƙasar Turai da ka dawo a Niger wannan sauyi ka gani a ƙasar ta Niger ko wannan sauyi kake so ka gani an ba muhimmanci
to lalle kasan zakwa ta da tahari abinda ya kamata ya ya sauya dabar cin lafiya kuma da mun zaka na fara ya kamata idan kasan Turai idan ka shiga likita duka ture babu wurin da ya tsabta kamar likita don ka bi shigo sai miga kai ba haka nan bane don ka rashin tsabta nan da duka an mai kada shi wajen likita
kenan ka ce liktoci barkatai dai ba kula da tsabta
a babu bremen babu kula da tsabta dai ni dai kamar dai yadda ni kani ban ga kula da tsabta ba likitoci ban ga kula da tsabta ba nigga da shahari kuma karatu a din sai haro ya tsara darkani a kawai da sai ka ga yaro inda an ce yaron da san an shi ne ko san je yaro shi na a horon shi sai ka ga yaro shi na san bai Abdullahi bai mai maro da sunan shi hanyoyi sai na ga ya kamata hanyoyi su ne abin sufuri wanda vraiment su ne a ci gaba lokacin da mun sai na ga cikin gari ne mai ma za mu wuri wani wuri Abdullahi inda ni sani da ku girin tar ko da gazan Abdullahi sai ni bace saboda ni gani zan ishi shara sai na azagarin ya kare a shi hanyar gani yana can gaba wani ga hanya ta mutu don duk abubuwan da bai ya kamata a ce na cigaba na sai naga har yanzu dai muna da saura su.
Suman na ma'azu kenan wanda aka fi sani da suna Manuwa na asalin kasar Niger mazaunin kasar Belgium. Mun gode da mamu damar tattauna tare da kai a cikin shirin na himma bata grago wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu.
To madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sabonmu na farko ya fito ne daga Comrade Mansur Babawuro na Fada da Tasiu Ismaila Zita Gozaki da Ali Abdullahi Doran Baga inda suka ce salam VOA Hausa, muna fatan Allah ya sa kotu ta yi adalci a hukuncin da za ta yanke a zaman shari'ar da take saurara tsakanin gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da Injiniya Abba Kabir Yusuf. To shi kuma Husaini Alhaji Umar Fareba da Ummi Garba na Kwallo Ajura suka ce salam VOA Hausa, shari'ar da ke gudana akan zaben Kano tsakanin gwamnati Ganduje da Abba Gidagida, muna fatan kotu za ta kwatanta adalci bilhaki da gaskiya. Sai kuma ga sako daga Usman Shitu Mahuta a jihar Katsina Nigeria inda shi kuma yace hakika matakin da gwamnatin jihar Kaduna ta dauka na kai samame a wani gidan horon yara gangararru sama da 400 a Kaduna da baya da takardar sheda ta izini daga gwamnati yayi daidai musamman idan aka yi la'akari da irin yadda ake azabtar da yara manya da kanana nan horo yayin da ake zargi ana yin wadi ma da wasu daga cikin yaran. Muna fatan gwamnati da jami'an tsaro za su dauki wannan abu da muhimmanci wajen gudanar da kwakwaran bincike tare da hukunta duk wani mai hannu a ciki kan azabtar da waɗannan yaran, sannan ya su ji tsoron Allah su daina kai ƴaƴan su irin waɗannan wuraren. To sai kuma sakon Alhaji Umar Fareba Gashuwa inda yace fatan alheri murya Amurka, tabbas yau ce ranar zagayowar shekarar guda da jami'an gwamnatin Saudiya suka yi wa dan jaridan nan na Saudiya Jamal Kashogi kisan gilla. Rana ce ta jimami ga ƴan jaridu da mu ma'abuta kafafan yada labari. Wata shari'ar sai an je gaban Allah. To sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Abubakar Kawo Girgir inda yace salam VOA Hausa, Allah sarki rayuwa, kwana a tashi yau har shekara ɗaya cip-cip da kisan gilla da aka yi wa ɗan jaridan nan na ƙasar Saudiya wato Jamal Kashogi a birnin Istanbul na Turkiya. Muna addu'ar Allah ya lallabe kabarinsa da rahama ya sa mutuwa hutu ce. Kuma har yanzu mun zuba wa majalisar ɗinkin duniya ido domin ganin ta hukunta duk wanda aka kama da hannu a wannan mummunar kisan. To kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Wakilin Amurka na musamman a tattaunawar Afghanistan Zalmay Khalizad da masu tattaunawar siyasa na Taliban sun isa makwabciya Pakistan da zumbar sake shiga tattaunawa domin farfado da tattaunawar zaman lafiya tsakanin Amurka da kungiyar ƴan ta'adda. Tawagar Taliban din sun isa birnin Islamabad ne da safiyar yau Laraba, bayan da tawagar da Khalizad ke jagoranta ita kuma ta isa babban birnin Pakistan din. Tawagogin biyu za su ci gaba da zama a Pakistan tsawon kwanaki, yayin da bangarorin suka amince su je Pakistan sai tattaunawa a hukumance da wakilan gwamnatin kasar. Mai magana da yawun Taliban Suhail Shaheen ya faɗa wa murya Amurka cewa ba zai fi dayuwar tattaunawa tsakanin wato kai tsaye tsakanin wakilan Taliban 11 da kuma tawagar ta Amurka ba.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Saida Hamdun da ta haɗa shirin da Bada Umarni da injiniyar mu Zainab Abdulrahman, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.